This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Ma'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na dare yau Lahadi, 4 ga watan Agusta na shekarar 2024, inda zamu gabatar muku da shirin kalbi tsakanin rawuna, shirin da aka kirkire shi musamman domin mata. Kuma yau shirin zai mai da hankali ne akan dalilan da ke tasiri ga hauhawar mace-macen aure da ake fama da shi a nahiyar Afirka. Amma kafin mu gabatar muku da shirin, za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Yau Lahadi, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kira da a kawo ƙarshen gagarumar zanga-zanga kan tsadar rayuwa. Yana mai cewa tattakin ya koma tashin hankali, sannan ya zargi wasu mutane kaɗan da suke da wata ajenda ta siyasa da jagorantarsu. Zanga-zangar, wadda aka fara a ranar Alhamis da ta wuce, an ba da rahotannin sace-sace da lalata kayayyaki, da kuma zargin cewa jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima. Ƙungiyar Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Amnesty International ta bayar da rahoton mutuwar masu zanga-zanga tara a wata arangama da 'yan sanda, yayin da wasu hudu ba mu yi hallaka su. Sai dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta rahoton na Amnesty International. Zanga-zangar ta nuna ɓacin rai game da tsananin tsadar rayuwa a cikin gwamman shekaru, da kuma zargin gwamnati da cin hanci da rashawa a ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka. Kylian Moore, 'yar ƙasar Algeria, ta lashe kyautar zinare a wasan tsalle-tsalle a gasar wasannin Olympics. Kyautar zinare ta farko da ƙasar Algeria ta samu a wasannin tsalle-tsallen, bayan da ta nuna bajintarta, sannan ta doke 'yar ƙasar Sin Chiu Chiwan. Ita kuma Sunisa Lee ta lashe kyautarta ta uku a wasannin na Paris, wanda ya ta samma kyaututtuka 6 da ta samu a wasannin Olympics, bayan da ta samu kyautar tagulla kamar yadda ta samu a wasannin Olympics ɗin da aka yi a birnin Tokyo shekaru 3 da suka wuce. Nimor 'yar Faransa ce, sannan har yanzu tana samun horo a ƙasar ta Faransa, sai dai kuma ta koma yi wa ƙasarta ta asali Algeria wasa bayan wani rashin jituwa da ta shiga tsakaninta da hukumar wasannin tsalle-tsallen ƙasar Faransa da ƙungiyar da Nimor take yi wa wasa a Yon Barmont, wanda ya yi sanadin 'yar wasan tsalle-tsallen ta rungumi ƙasar mahaifinta na asali Algeria. 'Yar wasannin tsalle-tsallen mai shekaru 17 ta ƙware sosai a fannin tsalle-tsallen da ake yin shi tsakanin turaku. Yayin da Nimor take wakiltar wata ƙasa, tara ta yi tutar ƙasar Algeria a kafaɗarta bayan da ta yi nasara tamkar dai a gida take. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe aƙalla mutane 18 a Gaza, ci har da 4 da ke neman mafaka a wani sansanin Falasɗinawa da ke gudun hijira a cikin wani ginin asibiti. Har ila yau, wani harin wuka da wani Bafalasɗine ya kai ya kashe mutane 2 a wata unguwa da ke wajen birnin Tel Aviv. Tashin hankali ya ƙara ta'azzara bayan yakin kusan watanni 10 a Gaza, da kuma kashe wasu manyan mayaka guda 2 a wasu hare-hare daban-daban a ƙasashen Lebanon da Iran a makon da ya wuce. Waɗannan kashe-kashen sun kawo barazanar ɗaukar fansa daga Iran da ƙawayenta, da kuma sanya fargabar ɓarkewar yaƙi da zai yi ɓarna a yankin. Jami'ai da rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ce wani sabon rikici da ya ɓarke a Bangladesh ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 20 tare da raunata wasu ɗaruruwa, yayin da ɗalibai masu zanga-zanga suka yi arangama da 'yan sanda da 'yan gwagwarmayar jam'iyya mai mulki a ƙasar. Masu zanga-zangar daina neman Firaminista Sheikh Hasina ta yi murabus daga makaminta. An dai fara zanga-zangar ne a cikin watan Yulin da ya wuce, yayin da ɗalibai suka yi kira da a kawo ƙarshen tsarin rabon ayyukan gwamnati, amma ta rikide zuwa tashin hankali da ya sanadin mutuwar mutane fiye da 200. A martanin da hukumomi suka mayar, sun rufe makarantu da jami'oyi a duk faɗin ƙasar, toshe hanyoyin shiga intanet da sanya dokar harbe duk wanda aka gani na dokar takaita zirga-zirga. Akalla mutane 11,000 aka kama a cikin 'yan makonnin da suka wuce. Jami'an tsaron gabar tekun kasar Italiya sun faɗa a yau Lahadi cewa wasu bakin haure biyu sun mutu bayan da aka ceto su tare da wasu fiye da 30 a tekun Baharum da ke gabashin gabar tekun Sicily. Jami'an tsaron gabar tekun sun ce sun samu kiran gaggawa da yammacin ranar Asabar daga wani jirgin ruwa da ke da nisan mil 17 kudu maso gabashin Syracuse dauke da bakin haure 'yan kasashen Syria, Masar da kuma Bangladesh. An fara gudanar da aikin bincike da ceto bayan da masu gadin gabar tekun suka aike da wani jirgin sintiri na ruwa da na sama zuwa yankin, amma mutanen da ke cikin jirgin sun fada cikin ruwa yayin da kwale-kwalen sintirin ya doso, inji jami'an tsaron gabar tekun suka fada a cikin wata sanarwa. Ko da yake an tsamo mutane 34 daga cikin ruwan, aka sanya su a cikin kwale-kwalen sintirin aka kai su tashar jiragen ruwa ta Syracuse. Daya ya mutu da isar su kuma ɗayan bayan an kai shi asibiti.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashirinmu na gaba. Wani kalubalen shine wurin aiki, inda da na fara aikin asibiti gaskiya aikin asibiti yana da cin lokaci har ma ya zama na cewa baka da lokacin ya iyalin kamar haka nan. To kin ga yara lokacin suna kanana a ce ina kwanan asibiti, so ba kowa bane zai iya wannan jurewan.
Kallabin shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone mu mata ido da gudumawa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Na nuni da cewa ana samun karuwar mace-macen aure a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Nijar, bisa dalilan da suka hada da shekarun ma'auratan a lokacin da aka daura musu aure, ƙarfin aljihun ma'aurati, rashin haihuwa, sabani da abokan zama ko surukai da dai sauransu. Za ku ji abin da waɗansu 'yan fafatuka ke cewa akan wannan lamari. Za mu kuma haska fitila kan yankan gishiri da ake yi wa mata waɗansu ƙasashe. Kamar yadda muka alkawalta, yau ma muna tare da kallabinmu ta mako Dr. Amina Aminu Ɗorayi, wata ƙwararren likita a Najeriya da take ba da gudunmuwa a fannin kula da lafiya a ƙasashe da dama na Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hidanmu da kallabinmu ta mako, yau za mu faro takunne da haska fitila kan mace-macen aure da ke karuwa a ƙasashe da dama na Afirka da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Nijar, da ƙwararru ke dangantawa da batutuwa da dama da suka hada da rashin fahimtar juna kafin aure da dai sauransu. Shirin Kallabi ya karbi bakuncin Maimunatu Hayatuddin daga Kaduna da kuma Salma Umar a Sokoto domin neman sanin abin da ke haifar da yawan mace-macen aure da kuma matakan da ma'aurata za su iya ɗauka domin ƙara fahimta da mutunta juna. Ga abin da Hajiya Salma ke cewa.
To gaskiya Hajiya, dukanmu ɓangare biyun nan kowa yana da irin nashi laifin. Suna da nasu, mu ma mata muna da shi wani lokaci. Amma maƙasudin abin gaskiya in aka kasa laifin saki yana hannun maza. Akwai mazan da za su ga cewa kawai in sun yi sha'awar mace ne daga waje, kawai idan ta shigo bukatar siya biya sai su ga to ai ta gama musu amfani, don haka dan magana ma da bai kai ya kawo ba sai kiji namiji ya ce ya sake, saboda yana da ganin yana da daman da zai iya auren hudu ma rana ɗaya, Allah ya bashi wannan ikon. Wani lokaci kuma tun farko ne maganan auren ake gina shi da tobalin toka. Menene tobalin toka? An gina maganan auren tun a farko da ƙarya. Ka dauko aran mota ko ka arin riga kana zuwa gidan neman auren matar da zaka aura kana nuna mata cewa kai mai wadata ne.
Na'am.
Sai ta shigo sai ta zo ta tarar da abun ba haka bane. Kuma kin san mu mata wasun mu muna da kwadayi muna kuma da son jin dadi. To wata ita tana ganin ai ba za ta je inda za ta wahala ba saboda haka ta auri mijin da za ta ji dadi. To da yawa wani lokaci idan aka yi auren mace ta waiga ta ga cewa wancan roman da aka bata a baya ba shi take ci a gidan ba. To za ki ga ta abuce ta shiga ko da shi yana son ta a zuciyar shi yana so su zauna a haka din. To ita ba za ta yadda ba. Za ta nuna kawai za ta yi ta mishi abubuwan da dole sai sun rabu.
Na'am.
To za ki ga idan fa abin ya kai ya kawo dole namiji ya hakura da matan nan.
Haka.
Wani lokaci kuma a laifinmu na mata wata ana zaune lafiya da mijin gwargwadon iko. To idan aka ce yau ga wata za a shigo mata da ita da za su zauna tare. To daga nan ba ta iya haɗiya.
A nan batun kishi kenan ya shigo ciki ko?
Batun kishi ya yawa. To ba za ta yadda ba. Ta tada hankalinta sai ta zama cewa ai tana ganin mijin nan da yi wannan ta yana wata ma an ba a yi sa'a ba sai kiga tana kokarin yin kisan kai. To da namiji ya ga haka za ki ga ya yi kokari ya rabu da matan nan.
Hajiya Salma kina tare da ni ko?
Ina tare da ke.
Yawa to kin ji abin da ƴar uwarki ta faɗa Jami'a Manace daga Kaduna. Naki mahangar me kike gani yake kawo matsalar saki ne a tsakanin ma'aurata?
To ni dai abin da nake gani shine kusan makasudin abin da yake jawo yawan mace-macen aure musamman a al'ummarmu ta Hausa. Shine na farko dai akwai rashin bincike akan aure. Salim yana zuwa ba tare da an bincike ta gefen mata ba za a ga ko ya zo ya saki kuɗi ko ya saki bakin aljihu nan da nan za a yi aure ba a san shi ba ba a san asalin shi ba musamman ma shi da ita budurwar da zai aura ba su ma fahimci juna ba ba su san halayyarsu ba za su yi aure kuma daga nan an shiga daga ciki za a ga ma halayyarsu gaba ɗaya ta bambanta wannan yayi hagu wannan yayi dama. To a nan ma shi ma yana kawo sakin aure da mace-macen aure. Sai kuma na biyu abin da yake jawo mutuwar aure akwai furici. Misali idan ma mace da mata da miji suna zaune lafiya ko da sun hayayyafa ne suna da yaya a tsakaninsu. Akwai furici da yawa kuma daga gare mu ne Hausawa da wannan furicin ya yi yawa a cikinmu. Na misali mace ta miki laifi kalilan. Ko za ta fita haka ta kace mata kar ta fita wannan zai dan iya jawo rigima a tsakaninku haka furta mata cewa idan kika fita a bakin aurenki. Ita kuma rashin haƙuri ko kuma rashin ba wannan kalma muhimmanci iya jawowa hatta fita din nan. To kin ga wannan kalmar ma ita ma tana iya tana kawo ruguza aure nan da nan cikin lokaci dan kani zaki ga ita ma ta jawo mutuwa aure.
Na'am.
Sai kuma a bangaren maza da matan ma gaskiya duk akwai laifuka na kwadayi da ƴar uwa ta Hajiya Maimuna ta faɗa na wanda yake jawo daga waje ka shigo abin da kake tunani ko kuma irin soyayya da za a gudanar an gina ta a tubalin ƙarya sai an shigo a kasa gudanar da ko kuma irin kuɗaɗen da kake kashewa mace a waje. Saboda ka riga ka daura shi akan ƙarya wanda kai aljihunka kai karan kanka ka san ba zai dauki wannan hidimar da kake gudanarwa ba a waje. Amma saboda ƙarya ne ko dadi soyayya ne zaki ga an gudanar da wannan rayuwa kuma sai an shigo ciki ita ta buƙaci wannan irin abin da ka daura ta akai kai kuma ka kasa daga nan zaki ga har ya ƙarya ya kai ku ga rigima har auren ya kasa ya kasa ɗaurewa ya kai ga an rabu shi ma an rabu.
To ba iyakata kenan ba. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za mu ji abin da ya sa shekaru a gidan aure ko kuma shekarun rayuwa ba sa hana mutuwa aure da kuma hanyar samun maslaha. Yanzu kuma bari mu tabo batun yankan gishiri da wani bincike da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar na baya-bayan nan ke nuni da cewa an yi wa sama da mata miliyan 230 yankan gishiri a fadin duniya. Adadin da ya karu a rahoton da hukumar ta bayar a shekara ta 2016 da sama da mata miliyan 30. To ko menene ƴan mata suka sani game da kaciyar mata? Kuma menene ake nufi da kaciyar mata ko kuma yankan gishiri?
Sunana Fatima Shagari. Wannan abun gaskiya ni ban taba zama na kura ido na ga yaya aka yi ba ko kuma na kalli wanda aka yi ma dan abun yana tayar da hankali. Amma dai su mama si da muka bincika wai suna yi ne don a kare ƴa mace daga zama tana san namiji ko wani abu haka ko kuma a tsare mutuncin gidan saboda kar ta kota ne maza ko wani abu. Amma gaskiya a hotuna da muka gani abun tashin hankali ne ba shi take gani kuma wanda aka yi ma din gaskiya akan takaita musu rayuwarsu a matsayin su na mata kuma musamman haƙin su na ɗan adam na rayuwa na jin daɗi da kuma zama cikakkun mutane. Ya kan sa ire-iren waɗanda aka yi ma ɗin da wayansu su zama na suna jin tsoron aure ma musamman waɗanda ba a yi ɗin sai gab da yarinya ta cika mace wai ana jin tsoro kada ta fita a lalata ta.
Sunana Rashida. Abinda na sani dangane da kaciyar mata shine a da ana ma mata saboda ba a son su dinga bin maza, amma dai ban san yana da wani muhimmanci ba saboda da yawa waɗanda na sani ma da aka yi kaciyar na san cewa ba sa zama waje daya ba sa ji. Ban tabbatar da cewa akwai wani mahimmanci da ke tare da shi ba. Ya yi affectin waɗansu a zamantakewar aurensu saboda wannan kaciyar da aka yi musu ya rage musu jin daɗi a zaman aure. Amma dai waɗanda na sani da aka yi wa gaskiya banga ya yi wani tasiri a kansu ba. Amma yanzu na san dai gaskiya an daina yanzu. An fara wayar da mutane a kan illolin yawa mata kaciya.
Bisa ga irin waɗannan mabambanta ra'ayi ne ya sa muka tuntuɓi Dr. Na'ima Idris don jin cikakken bayani kan ko wannan abu na kaciyar mata na da illa ko akasin haka.
Kaciyar mata wato abin da muke kira a yankin Turanci female genital mutilation. Gaban mace akwai na jiki akwai na waje. To amma kaciyar mata yana nufin daga wajen akwai wasu abu da ake ciccirewa, zai yi wa ɗaya ne abu aka cire ko kuma gaba ɗaya ne abun wajen ake cirewa saboda ya danganta kala-kala ne, kala huɗu ne. Akwai part ɗin da muke kira clitoris, to nan ne za a ce shine kaman point na sha'awa a gaban mace. To wasu suna cire wannan na ɗaya kenan, wasu kuma suna cire da fatar da take rufe shi, wasu kuma suna cire abin da muke kira labia minora da labia majora, shine kaman labban mace amma na gabanta guda biyu, wasu suna cire duka, wasu kuma har tana kai ga ana iya dinke su a canja fasalin yanda suke a dinke sai ya zamanta kawai abu ne dogo haka street an yi suturing din shi gaba ɗaya sai a bar dan buli ka dan ta inda nan fitsari zai dinga fita ta nan kuma jinin haila zai dinga fita. To shine female genital mutilation.
Menene yasa ake yi wa mata kaciya ko kuma yankan gishiri kamar yadda ake kiran shi?
To gaskiya dai a likitance babu wani amfani kwata-kwata, babu amfani ga idan mace aka mata, amma sai dai zan iya kiran shi kaman culture ne kenan saboda akwai wasu da suke cewa in aka yi wa mace haka ba za ta je tana neman maza ba haka ba sai tana biye-biye da sauransu. Wasu kuma su ce suna son kaman family honor ne suke daukan shi kamar haka. Wasu ma a kasashen da aka yi ke abubuwan nan da aka san su da shi sosai, idan ba a mace ma ba a mata ba za ka ga sadakinta daban yake da wacce aka mata. So zan iya cewa ba wai abu ne da ya shafi harkar lafiya ba kwata-kwata, a abu ne dai kaman na culture.
Waɗanne irin illoli wannan yankan gishirin yake da shi ga matan da ake yi wa?
Na farko akwai wanda a wajen yin za su iya rasa rayukansu, wasu ya ga jini ya tsinke musu, sannan kuma wajen danne mace a mata za a iya yi wa a karya mata ko kafanta ne da ciwo da zai iya faruwa. Banda wannan kuma yayin da aka dinke mace gaba ɗaya, yayin da ta zo za ta yi aure sai an buɗe ga ciwo ga infection da za ta iya samu, wasu har tana kai ga aka gama haihuwa ma ba sa iya suna having infertility. Sannan kuma banda wannan ana magana akan kaman sha'awar mace yayin da aka cire mace wannan clitoris din wanda ake iya cirewa mata a female genital mutilation. Yayin da aka ce ragata suna samun matsaloli wajen mu'amalan aure har kwata-kwata saboda abin da ya kamata na sha'awan baya wajen amma fi akasarin mata to an riga an cire shi. To sannan kuma wannan dinkin da ake musu ake dinke komai saboda fitsari baya ka fita yadda ya kamata. Zai iya fitsarin ma sai dinga return yana retaining wato yana zama ba tare da ya fita ba wanda zai iya janyo mata urinary tract infections. Kuma an san da yayin da mace tana yawan having recurrent infection yau da gobe zai janyo mata infertility da haihuwa ma an kasa samun shi gaba.
Da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi wata mace da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiyar al'umma ta wata hanya ta daban. Dr. Amina ta bayyana kalubale da ta fuskanta a matsayinta na mace a fannin aikin jinya da kuma yadda ta iya shawo kan kalubalen. Waka aka ce a baki mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako.
Kalubalen shine wurin aiki inga da na fara aikin asibiti gaskiya aikin asibiti yana da cin lokaci har ma ya zama na cewa baka da lokacin iyalin kamar haka nan to kin ga yara lokacin suna kanana a ce ina kwanan asibiti so ba kowa bane zai iya wannan jurewan sannan kuma su maza kin ga kamar mu mata tunda mu dole ai aure haka a cikin addinin mu kuma al'adar mu aure ya zama kamar dai wajibi to kin ga idan mutum bai aure namijin da zai iya ganewa da cewa wannan aikin na taimako bane kuma dama in dai kace zaka yi aikin nan to akwai abubuwan da ba zaka iya yi a gida ba to kin ga alhamdulillah wanda na aura shi ma likita ne to tun farko ya riga ya san cewa to in dai ya yadda ai wannan aikin to ya yadda cewa to ba kullun bane zai ce ai sai abincin ki koyi zan ci kullun so kin ga ina zaka ga mutum
abin ya zo miki da sauki
alhamdulillah abin ya zo min da sauki kullun nake cewa mata in mata dai haka da suke ko aikin asibiti ko duk wani aiki ma ko irin na kuma na zuwa nan da zuwa can gaskiya ka samu wanda shi miji ko wanda zai iya ganewa to ya iya kuma ya da iya taimaka maka kai to gaskiya yana da amfani sosai sannan kuma na biyu gaskiya iyaye na ni alhamdulillah kaman baba na haka da mama na duk sun taimaka sosai saboda shi mahaifi na baya so ya ji wani abu ya zai kawo tsakaninka da aikin ka ko ba ka iya yin shi da kyau ba a'a yana so in dai ka dauki aiki ka tabbata ka yi shi ba wani excuse da zai same ka yi shi ba daidai ba so saboda sunan shi ne duka mu sunan shi muke amfani da to kin ga idan aka ce wani ga yanda take ai ya zama
mashallah professor
ne to shi kin ga alhamdulillah to shine dai gaskiya akwai kalubalen ma cewa in ko aikin nan da muke yi ma yanzu in a lokacin da na fara zuwa nan ma ki pathfinder din na zama kaman shugaba kenan gabaki daya kin ga basu saba su ga shugaba mace har arewa ba a ba wannan ba a yin shi to kin ga a lokacin ana ganin kamar za a ce to wannan kuma fa me ta zo da to gaskiya shine kalubalen da indai ka balle kana shigan namu dai na al'ada kana kuma kai mace ne da sauransu duk inda ka je farkon kallon ka da za ya shine wannan kila dai waye sa mata wannan aikin ba ta san ma me take yi
kila ma bata iya ba
to in ka nuna kuma ka iya din shi yasa a koyaushe iyawa shine komai a duk abin da kake ciki saboda a hankali za a zo a gane o kwarai wannan ta san me take yi to shine dai dan takaitaccen kalubalen
to bari mu tabo harkar lafiya ta Najeriya tunda kin zagaye jihohi 34
33 zuwa 34
to kin zagaye jihohi 34 da Abuja 33 da Abuja 34 yaya kika ga harkar kiwon lafiya musamman ma na mata
to wannan tambayar takin nan ma shine duk dai zan ce dai tushen aikin da nake yi ma shine wannan kawai to a takaice nazo na lura cewa kin ga dai lafiya ko ba za iya daukan ta ita kadai ba a ce wai in kana so kai ka magance matsalar lafiyar mata ba ta lafiya kawai za a yi shi ba na daya dai shine karatu ilimin ya mace wannan ni da a wannan aikin da nake na kusan shekara 20 nace cewa wallahi in mutum bai dauki ilimi ya sa a gaba ba za mu iya ci gaba a Najeriya ba kamar a fannin da lafiyar mata kenan na daya kenan ilimi idan mace na da ilimi idan yarinya ta ilimi akwai abubuwan da ake koya ma yara tun a primary da secondary kan dai dan abinda ba za a rasa ba cewa ga abinda zaki iya yi ki dan yi lafiya ga abinda zaki ci ga kuma irin tsafta ma tsafta shine komi a cikin lafiya tsafta yana daga cikin to sannan kuma na biyu kuma shine a yanda muke gaskiya a Najeriya har yanzu muna da aikin bamu dauki lafiyar mata da muhimmancin da ya kamata mu dauka ba me yasa na faɗa haka saboda kin ga ko a gidaje ne wai a ce har yau akwai wanda suke haihuwa a gida ai bai kamata ba saboda gaskiya ai inda maza ne yau suke haihuwa ni dai ni ina ganin kaman da yanzu an sama policy cewa dole a je asibiti amma mu ma matan mu ma muna ganin kaman wani karfin jiki ne ai in ba mu ma in muka zauna a gida iyayen mu ko kakannin mu sun haihu a gida mu ma zamu iya yi lokaci ba daya bane ba ko abin da muke ci ba daya bane da lokacin su to kin ga wannan zan ce gender issues wanda za a ce mata ma yanda ake daukan su ba muhimmanci yau namiji idan matar shi ta mutu ko da haihuwa kin ga nan da shekara daya ya riga ya kara aure so ke mace ke kamata ki san cewa kina so ki mutu ki bar ƴaƴanki da kika haifa na baya ko kuma ai rayuwar ba dan ka zo bane ko ka haihu ka mutu a'a ba annan take ba matan ma ya kamata su gano da mu matan da iyaye da kakanni mata ya kamata su taimaka ma juna ya kamata su san ciwon ƴa mace na ƴa mace ne to mu ma mu hada kai ba mu hada kai ba gaskiya mata ba a hada kai ba kuma kakannin suka ce ai mu ma da muke yara ga yanda aka yi mana to mu ma dole mu yi wa'annan gaskiya wannan yana da matsala na biyu kenan wanda uku kuma a kiwon lafiya a kowane ƙasa ana kaman gwajin zance lafiyar mata ana kiran shi maternal health ana gwajin lafiyar mata to a cikin kasashe duk wanda lafiyar mata da yara yake da matsala shine ana yawan mace-mace maternal mortality kenan ko child mortality mace-macen mata da suke da ciki da sauransu to an tabbatar cewa wannan kasan bata kula da lafiya ba kenan kwata-kwata kuma kin ga ni mace tun daga haihuwar ta har zuwa tsufanta tana neman taimako na lafiya saboda tana karama za ta fara ko al'ada yawanci canje-canjen da yake jikinta yafi na maza a zo wurin kuma aure da haihuwa haihuwa ba karamin abu bane ba na wani dan video da na kalla kwanaki suka ce haihuwa ciwon shi ya kai ciwon wannan irin ciwon zuciya heart attack kenan wai irin ciwon da yake nan kowa ya san dai cewa haihuwa ba karamin abu bane ba amma kai ka zo ka kawo yaro duniya banda kuma haihuwan kuma ko kula da yaro ma a ce shekara biyu dai kana shayarwa kana tabbatarwa cewa yaron nan ba abin da ya same shi to shi ma wani aiki ne sosai da kwakwalwa wato mental health kenan da shi jikinka physical health kenan duka in bai daidai ba za ma ka iya taimakawa naka iyalin ba yara da sauransu to shine ni dai ina ganin kaman abin sai an duba shi gabaki daya ba abin lafiya ne kawai ba amma tun daga kan ilimi tun daga kan yadda za a dinga kula a dinga bawa mata muhimmanci ana respect da yanzu ce ne ana ba su girmama ana girmama su gaskiya girmama mata ko a addinin mu mun san annabi ya girmama mata to kuma ya nuna cewa dole a kula da su duk abin da yake nasu sai an daga shi an kula to amma gaskiya mun yadda wannan sai muka dauki wasu abubuwa daban ana yi to ya kamata a ce komai za a yi a Najeriya a duba lafiyar mata a duba ilimin mata a duba kuma taimakon da za su iya bayarwa a cikin abin nan gabaki daya dan kaje asibiti gaskiya abin tausayi ne ga ba kuɗi ba su da kuɗin ma da za su iya kula da kansu zaki ga an bari namiji ya ce ya ki ma yadda kila taje asibiti wai a ce kina zaki haihu ma kina ta kokarin ki neman mijin baya nan to irin wannan ya kamata a bada a ce to in dai aikin asibiti ne zaki iya zuwa ba wani abu bane a ciki saboda kar wani abu ya faru shi bai dawo ba kuma ba a same shi a waya ba ko wani abu so abubuwan dai da yawa
to madalla yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka nan zamu da su aya a shirin namu na wannan mako sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Dorayi babban jami'ar kungiyar Pathfinder da kuma bakin namu na yau an gwagwarmaya Hajiya Maimunatu Hayatuddin da kuma Hajiya Salma sai wakilanmu a birnin tarayya Abuja Hawa Umar Halima Abdurra'ub Madina Dauda da kuma rawaninmu na mako Alasan Bala da abokiyar aiki Hawa Sharif da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan mako a madadin su duka alheri ke muku fata alheri ya
Masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu naɗa tabarman shirinmu na daren yau Lahadi. Sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalade ya karanto mana labaran duniya. Sai Fiona Wamai nan bibi da ta shirya ta tuba da umarni. Da ma injiniyanmu na wannan lokaci Malama Zainab. Ni Aisha Mu'azzam kuke fatar asubahi ta gari.